أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وإن هكا نيمان سلم تأدين مسلنتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مني والله سبحانه وتعالى قوديه أئرن نئموم ديمنا ودن دباسا قاريوه ya ƙara haɗa mu a wannan majalisi mai albarka wanda yake masallacin Al-Ihsan Muhammad Muhammad Ebenu Hotora GRA a garin Kano. A wannan yammaci na ranar Litinin wanda ya kama 13 ga watan Ramadan shekara ta 1447 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, shine yazo dai da 2 ga watan Maris shekara ta 2026. Idan muka leka taskar tarihi, a rana mai kama irin ta yau, wato 13 ga watan Ramadan, amma fa sai mun koma baya izuwa shekara ta 524 ta hijiriya, ɗaya daga cikin shahararrun mutane na tarihi wanda ya assasa daular nan ta daulatul muwahhidin da ke ainihin nahiyarmu ta Afirka da wasu ɓangare na Andalus. Allah ya yi masa rasuwa. Wanda wannan jagora duk da kan nasa da motsi, akwai wasu 'yan mutsa-mutsai a cikin aƙidunsa da manufofinsa, amma dai ya cancanta a kalli ɗaya ɓangaren da ya kafa wata jajirtacciyar daula ta musulunci wacce a bayansa ta zama ɗaya daga cikin shahararrun dauloli. Sunan wannan bawan Allah ɗan taliki Muhammad bin Tumar, wanda malaman tarihi su kansu sun samu saɓani wurin bayanin nasabarsa. Wai menene tsatsansa, menene asalinsa, ina nasabarsa ta tike? Ta yanda shashin malaman tarihi suna bayyana shi a matsayin Balarabe, kai har ma sukan yi ƙoƙarin su danganta nasabarsa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wasu kuma sukan ce a'a, ba abin da ya hada shi da Larabawa, ballantana ma ya zama jinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, bal shi nasabarsa barbariyan ne, cikakken dan kabilar barbar ne. Ka san fa akwai bambanci tsakanin barbar da kuma bari-bari namu na Najeriya, su Kanuri kenan, wanda suke zaune a ainihin jihar Borno. Ba fa su kake, ba su ake nufi da barbar ba. Da yawa an ka gana magana barbar, wasu kabilu ne daga cikin Amazigawa wanda suka zauna a ɓangaren Maghrib da kuma wasu wurare na Murtaniya a yau. Sun zauna a Maghrib, Morocco da Algeria da Tunisia da Libya da Murtaniya, har ma wani lokacin sun kwararo zuwa Mali, kuma mulkinsu ya kwararo har izuwa Nigeria da Niger da sauran ƙasashe na yammacin Afirka. To su ake kira da barbar. Da yawa za ka zo muna faɗar tarihinsu. To wasu malaman tarihi sun ce shi Ibn Tumar ya kasance barbare ne cikakke tsantsa, mana ɗan ƙabilar barbar ne. Wasu kuma suka ce a ruwa biyu ne, nasabarsa ta cuɗanya tsakanin Barbar da Larabawa. Tamkar dai mu a nan ka ce mutum ya koma Hausa Fulani saboda zamantakewa da auratayya da aka yi tsakanin Hausa da Fulani, shi yasa ake cewa mutane Hausa Fulani. To su ma Barbar da Laraba suna da wannan, musamman a nahiya ta North Africa, saboda musulunci da auratayya da suka yi ana kasa bambance tsakanin Bare-bari ko Barbar da Larabawa. Shi yasa kada kai tsammani Algeria Laraba ne, kada kai tsammani in an ce ma Morocco ka dauke su Larabawa ne, ko an ce ma Tunisia ko Libya Larabawa ne. Su Amazigh ake ce musu, kuma kabilu ne na Barbar. Shi Larabci ya ci al'umma da yawa ne, irin Sudan ai za ka same su su ma su mutane da ban bakake ne ma, amma harshen ya ci su. Amma duk da hakan an tashi batun kasashen Larabawa ko kuma jinsin Larabawa, an tashi harambe duk ana sa irin su Sudan su Murtaniya duk a cikin kasashen Larabawa. Shi yasa yanzu a cikinmu ma in mutum ya yi kurari shi ma sai ce ai shi ma Balarabe ne. Da yawan mu Hausa za ka ji mutane da yawa in sun tashi haramban tarihi sai ta iyayensu asalinsu Laraba ne, duk ana samun irin wannan. To an samu irin waɗannan abubuwa. To lallai haƙiƙa shi Ibn Tumar kamar yadda na faɗa an samu saɓani a nasabarsa, kuma ko da dai wanda suka zo bayansa saboda ya zo da wata aƙida da ta saba wa cikakkiyar aƙida, inda ya shelanta cewa shine al-mahdi al-muntazir, shine wannan mahdi da ake jira zai zo ya yada addinin musulunci. To shi yasa ma magoya bayansa a bayansa suke cewa ai shi mahdi ne wanda nasabarsa take koma izuwa nasaba ta Larabawa, kuma suke ce masa Bakureshe ne daga tsatsan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wanda tarihi yawanci shi yake fayyace komai, shi yake nuna gaskiyar batu. Da za ka yi dirasa a tarihin Ibn Tumar, lalle duk mutumin da zai nutso ya kalli tarihinsa zai ga cewa ba wai karo ɗaya rana ɗaya Ibn Tumar, saboda mutum ne mai wayo, ba rana ɗaya ya ce shi nasabarsa ba Kureshe ba ne. A'a, a hankali a hankali yana jefa aƙidarsa, yana samun mubiya, yana jefa aƙidarsa har sai da ya ga cewa mutane sun karɓe shi ɗari bisa ɗari. To daga nan ne ya ga mutane sun nutsu da'awarsa, sai ya ce shi ne mahadi, kuma nasabarsa tana komawa har ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan mutum Muhammad bin Tumar an haife shi a shekara ta 473 ta Hijiriya, ita ce 1080 kenan ta miladiya, kuma asalinsa tabbas ya taso a wani gida wanda yake gida ne na addini, masu ruko da addini, kuma ya taso a wata kabila wacce take da ruko da addini da jarumta. Shi yasa sai daga baya sai ya danganta wa kansa cewa nasabarsa tana tikewa ne izuwa Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, wanda kaga shi Al-Hasan dan ƴar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama, ainihin na Fatima. Amma dai kamar yadda na faɗa na farko, lalle haƙiƙa shi yana daga cikin kabilun Amazigh, su ne wato Barbar. Wanda kuma shi Ibn Tumar ya zauna a wannan gida nasu, wanda gida ne na makaranta, gida ne wanda yake ainihin kasancewa na addini da tarbiyya ta musulunci. To haka ya zauna ya fara samun ilimin addini a wannan gida, haka ya kasance yana zauna a wannan gida. Daga nan ne kuma sai ya fara fitowa domin ya yada wannan aqida tasa. Malamai suka ce ya zauna a gidan nasu har shekara ta 500 daidai daga hijira, shine 1107 ta miladiya, kuma lokacin yana dan shekara 27. A lokacin kamar yadda na faɗa ya shagala da neman ilimi, wanda kuma al'adar masu neman ilimi a wancan lokacin shine mutum yayi yawo a ragowar biranen musulunci. Da haka ne, in ka isa malami, in dai kana so ka zama cikakken malami to sai kai yawo garuruwa shi yasa zaka san ana baka labarin manya-manyan malamai zaka san ana cewa sun je gari kaza neman ilimi sun je gari kaza neman ilimi wanda wannan sunna ce ta wancan lokaci sai malamai sun yi yawo domin su koya ta dan yi masa magana wannan ya dauka domin ya koya daga cikin malaman musulmi a kowane bangare to yasa shi Muhammad bin Tumar a wannan shekara ta 500 da ya fara motsawa sai ya toki zuwa Kurduba lokacin Kurduba cibiya ce ta ilimi da malanta a lokacin sai ya nemi ilimi a can kuma bai wai isa cewa zuwa Kurduban ya ishe shi ba a sai daga ba kuma sai ya yi gabas kamar mu ne da sai ga an ce ai mutum ya tafi gabas neman ilimi shine ya tafi ina Maiduguri saboda in kana so ka samu cikakken Qur'ani a wancan lokacin to sai ka je gabas to shi ma a lokacin in kai dan magharib ne in kana so ka gogu da ilimi ba za ka iya tsayawa iya Andalus da garuruwan magharib ba dole sai ka to Mashrik sai ka to Bagadada sai ka to Syria sai ka to Madina haka duk yawanci malaman su kai a wancan lokacin da haka shikenan sai ya tafi zuwa Iskandariya shine kasar Masar ya nemi ilimi daga nan ya tafi zuwa Makka a can ne ma yayi aikin haji to a lokacin ne sai ya koyi ilimi a wajen malaman Makka na wani lokaci daga nan sai ya kada sai ya tafi Bagadada a nan ya shiga ya saka shekara 10 cikakkiya yana koyon ilimi a wurin malaman Bagadada wanda lokacin lalle hakika Bagadada wato cinkuste dakin tsumma ko kuma hatsin bara babu abin da babu tana cike da malamai masu ilimi da takawa malaman sunna amma fa a gefe akwai malaman mu'tazila a ciki akwai malaman shi'a a ciki akwai malamai daban-daban to kaga in mutum bai hankali ba wajen neman ilimi in ya fada wurin muguwar aqida to sai ya dauko wannan aqida to a wajen su yaje ya kwaikwayi ilimi ya koyi ilimi bai bambance kowane malami a wajen kowa bayan ya tafi zuwa Mashrik kamar yanda wasu malaman tarihi suka bar suka ce ya dawo ya koyi ilimi a wajen shahararren malamin nan al-Imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullahu ta'ala Imam al-Ghazali sai dai malamin sun ce wannan magana gaskiya akwai duba a cikin ta to daga nan ne ya dawo Iskandariya sai kuma ya dawo kasa ya dawo gida ya dawo garinsa na Morocco wanda Ibn Khaldun yana bayanin Muhammad bin Tumar bayan da ya dawo zuwa gida a shekara ta 512 1118 ta miladiya sai ce a lokacin waqad balaga min al-umri ya kai shekara 39 a lokacin sai ce me asbaha Muhammad bin Tumar baharan mutafajjiran min al-ilmi ya zama kogi wanda yake ambaliyar da ilimi wa shihaban wariyan min ad-dini kuma jarimi wanda yake dauke da addini haka Ibn Khaldun ya fada mana ya tattara ilmai da yawa da aidiyoyi da yawa da bangarorin musulunci da yawa ya san shi'a ya san sunna ya san mu'tazila da haka a lokacin ya zama daga cikin manya-manyan malamai sai dai manhajinsa lokacin da ya dawo daga garuruwan Iraq da Sham ya zauna dan wani lokaci a garin Iskandariya da ke Misra domin ya cika iliminsa to anan ne sai ya fara umarni da kyakkyawa da hani da mummuna wanda kamar yadda muka ji yana da ilimi ba wai yayi shigege bane a dama yana da ilimin illa annahu kana shadidan ghayata shidda sai dai yana da tsanani malam har kullum ba a so malami yayi tsanani musamman mai da'awa ko wajen da'awa in mutum ya zama mai tsanani to yana ketare iyaka duk zai tara mutane gaba ɗaya danna su a wutar jahannama duk komai zai ce kaza haramun ne ai daga irin haka ne aka dinga samu wasu miyagun aqidu marasa kyau wa'inda suke cewa kaza dan wuta ne wani dan wuta ne wani Allah ta tsine duk daga nan aka samu irin aqidu na ta tsine da kada kato to shi ilimi yana bukatar in ka san shi sai kuma ka auna shi a ainihin fifi kuma wallahi yawan ilimin malami yawan sassaucin satin addinin musulmi. Malami yana ƙara zurfi a ilimi, yana ƙara fahimtar matsaloli na ilimi, kuma yana ƙara fahimtar sassaucin addinin musulmi. Amma da yawa ƙaramin sani kokumi ne, sai ga mutum ya dan san wasu littattafai guda uku ko guda hudu, sai ya hau mambari, to daga nan sai ka ji yana kafirta mutane, yana cewa wani dan wuta ne, wani kaza ne. To wannan abun duk da Ibn Tumar yana da ilimi, to amma yana umarni bi shidda. Hakanan ya kasance yana inkarin abu, ya amuru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkari amma bi shidda. Allah kuma ya ce ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana, kai kira zuwa tafarkin ubangijinka da hikima da kyakkyawan wa'azi. Haka ake yi, kyakkyawan wa'azi shine idan mutum ya ji wa'azin sosai ya bi, saboda ka tausasa masa. Wannan shine ainihin ka'ida. To shi da ya tashi wa'azin sai fara yin wa'azi da tsanani, har mutane ma suka fara inkarin wannan hali nasa, saboda ya fara jefa su a wuta, ya nuna musu su duk abin da suke ma ibadar su ma ba daidai ba ce. To wannan ne ya sa mutane sai suka yi masa bore, sai hukuma Iskandariya sai aka fitar da shi, kamar dai tarihin Marwa mai tatsine a Kano, ai shi ma da aka yi fara. Duk tarihi mai ta kansa yake, shi ma ya fara Allah tatsine, ruwan famfo Allah tatsine, duk abin da ya shafi abin da Bature, rediyo Allah tatsine, waye Allah tatsine, ai daga nan samu mai tatsine ne. Komai a ce haram haram, boko haram, menene akala, duk daga irin waɗannan ne. Da haka a lokacin sai hukumar Iskandariya sai ta fitar da shi, wanda gwamnanta da ya ji tsoron wannan dangerous ne. Shi sa kullun haka tsari na addini yake, duk lokacin da aga mutum ya fara yaɗa wata mummunar aƙida wacce za ta canja wa mutane ƙa'ida da abin da suka taso, to hukuma da wuri take daƙe shi, ba sai abin ya yi zurfi ba. Irin mutanen da yau suke ta aƙida cewa a ƙauracewa hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, suna ta yaɗa miyagun aƙidu, kuma gwamnati ta zama musu idanu. To duk abin da aka faru irin wannan, duk da haka aka fara su Muhammad bin Yusuf da sauran, duk da haka suka fara. Duk wani abu da ya fara yi zai fi ƙarfin gwamnati, da haka aka fara. Duk wata aƙida da za a zo a ce ba irin ta manzon Allah ba ce sallallahu alaihi wasallama, ba irin abin da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar suka yi ba ne, ba irin abin da su Imamu Malik, su Imamu Bukhari, su Imamu Ahmad bin Hanbali suka yi ba ne, ba irin manhajin su Imamu Nawawi, su Imamu Ibn Hajar al-Asqalani ba ne. Ka dawo ƙasarmu ta Najeriya, ba irin abin da su Shehu Usmanu da Muhammadu Bello da Abdullahi bin Fodi suka yi ba ne, ba irin abin da manya-manyan malamai a Sokoto, a Kano, a Katsina da suka yi. Kawo wani fitananne ya zo da wata sabuwar aƙida, to da wuri ake dankwafe shi. To abin da shi gwamnan Masar ya kalla kenan daga Ibn Tumar, ya ce wannan in aka bar shi to zai zo da mummunar aƙida. To wannan shine wajibin gwamnati, duk wani mutum banda dai constitution din Najeriya, constitution ne da ya ce wa ya zo kowa ya abin da ya gama. Amma akwai abin da barazana ce ga zaman lafiyar al'umma, duk mutumin da zai zo ya ce a yi watsi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to wallahi bai zo da kyakkyawar aƙida ba. Kuma an ka bi shi za ka ce akwai miyagu a ƙarƙashi, akwai sponsoring da ake yanda ake so a yaɗa wannan, saboda Yahuda dama ga zuke su a raba kanmu, a kawo mana rashin kwanciyar hankali. To wannan abin da yayi kenan. To don haka daga nan sai Ibn Tumar sai ya hau kan jirgin ruwa, sai ya koma zuwa Maghrib, domin Iskandariya kusa da kogin Nile take. To a kan wannan jirgin ruwan a nan dai ya ci gaba da wa'azin, yana tsanantawa. A lokacin ya hana shan giya a kan wannan jirgin ruwa, ya ce kowa ta yi karatun Alkur'ani, ya tsananta. To a lokacin da ya tsananta wa mutane kuma ya yi saɓani da su a kan wannan jirgin ruwa, to shi kenan sai ainihin suka jefar da shi, da ya takura sai suka watsar shi daga cikin jirgin ruwan. Watara kohu suka bar shi, wasaro ila biladil maghrib, su kuma suka yi tafiya kawai zuwa garin Maroko. Wa huwa yusbihu bi iza'i safina, haka ya dinga iyo ya kama jikin jirgin ruwan yawmin kamil, rana ɗaya riƙe. Saboda ba da duk mutumin da zai takura mutane, mutane ba sa san irin wannan wa'azin, wanda za a dinga kafirta mutane, wanda za a ga ba wa'azi ne na Allah da Annabi ba, su da kansu suka yi kansu magani. suka cillo shi kawai daga tafiyar jirgin ruwan nan. To Allah ya sa yana da shan ruwa a gaba, shi ne kama gefen wannan, sai da ya yi kusan yini guda yana bin wannan. To yayin da suka ga haka, fa ashfaqu alaihi, sai mutanen jirgin ruwan nan sai suka ji tausayinsa, sai suka sauko da wani, suka ce da Allah ya je wanda ya iya ruwa, wanda zai iya taimaka masa, ya je ya taimaka masa. To shi ne sai suka dawo da shi, suka ce kuma sai aka girmama shi, aka ci gaba da girmama shi, ma da ya zaga sai ya ɗauki saiti har sai da ya je garin, bai ƙara wannan irin wa'azin ba. Lokacin da ya je Tunisia, to a nan ne ƙarshen yawon da ya yi na neman karatu ya ƙare. Sai ya sauka a wani gari da ake jira shi Al-Mahdiya. Lokacin da ya je wannan gari na Mahdiya a Tunisia, sai ya sauka a wani masallaci, wanda masallacin a Kulleki, yana kan hanya. Sai ya zauna a kan hanya yana kallon suwaye suke wucewa, sai bai ga wani abu na munkari ko wani abin ƙi ba. Daga abin da yake gani zai yi al'amuru bil ma'rufi, wannan hawan bai ga abin kiɗa ba, bai ga ƙwarye giya ba. To don haka sai ya sauka, an ce a lokacin da ya ga, sai ya ga wani waje kuma kamar alamar ana sharholiya a wurin. To a lokacin kamar wajen shan shayi ne ko wajen makaha haka, shi ne sai ya sauka ya ga ana shan kamar alamar giya da wannan, sai ya ji sai ya faffasa wannan abun, bai faso kowa a garin ba. To a lokacin sai mutane suka ji labarinsa, sai suka zo izuwa gare shi, suka gaya masa littattafai na daga usuluddin, domin garin shi ma akwai malamai. A gaya masa al'amru bil ma'ruf, ba haka ake yi ba, wanda shi abin da yake so shi a manufarsa ya canja al'umma lokaci guda, wanda kuma wannan abu ne wanda ya saba wa ɗabi'a. Domin manzala sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya zo ya dawo, ba lokaci guda ya ce kowa ya koma daidai ba, ai mun ji giya ma a nan, ba lokaci guda aka haramta ba. To amma shi bai bi tsarin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba, kaga ruba ma ba lokaci guda aka haramta ba. To shi sai ya ce wai ta ƙarfi zai yi. To wannan shi ne abin da wannan mutum ya kasance, wanda lalle haƙiƙa Ibn Tumurt yana wannan. To sai ya sami safaya taya, ka san yawanci aƙidar mutum wanda yake ƙara tallafa masa, in ya samu almajirai ko ɗalibai masu bin wannan aƙida tasa, sai ya haɗa shi da wani mutum, da Allah ya haɗa shi da wani mutum da ake ce shi Abdulmumin bin Ali, domin shi ma yana da tunani irin tunaninsa. Da haka shi ne sai suka haɗu, sai yake tambayarsa menene dalilin da ya sa ya bar garinsa yake yawo garuruwa yana wa'azi. Da haka sai yake cewa shi yana yawo ne domin ya sami ilimin addini. Don haka sai ya ce to shikenan, sai suka haɗu da shi Muhammad bin Abdulmumin, ka kuɗa shi da Abdulmumin, har ma ya ji shi Ibn Tumar ya burge shi. Da haka lokacin sai ya ɗebi ilimi a wajensa da wannan mummunar dai hanyar mai tsanani, wacce ba a yin da'awa cikin hikima. To a lokacin ne su wa'innan guda biyu sai suka yi maja, sai da'awa sai ta fara ƙarfi a Biladul Maghrib. To a lokacin sai wasu mutum biyar sai suka ƙara jonin ɗinsu, a lokacin sai suka zama su bakwai. To a wannan ne lokacin sai suka fara yaɗa aƙidarsu, suka dinga yawo a ainihin lokacin daula ta Murabi'un ita ce take mulki. To a lokacin an samu cewa giya ta yaɗu a Marrakesh, wanda shi ne kamar cibiya ta ainihin Al-Maghrib, wacce Yusuf bin Tashfin shugaban Murabi'un ya assasa wannan birni. Da haka lokacin sai wa'innan su bakwai ɗin suka ga ga sarakuna nan suna ta zalunci, kuma suna ɗora wa mutane haraji, suna cin dukiyar marayu. Da haka kuma suka ga mata nan suna ta tabarruji, abubuwa dai babu kyau. To a lokacin ne sai suka samu wannan dama, sai suka yaƙi daula ta Murabi'un, kuma suka fake da al'amuru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Shikenan tafiya ce tafiya, sai suka samu magoya baya har ta kai ƙarshen suka kifar da gwamnati ta Murabi'un, suka yi ƙarfi, kuma sun kasance gaskiya a wani ɓangaren sun ba da gudunmawarsu ta yanda musulunci ya ci gaba. Duk da cewa aƙidar tasu wata iri ce, shi yasa kullun ake so a akwai abin da ake dubawa a sha'ani na da'awa. Ba kullun zaka ce kayi wa mutum kudin goro ko wani abin nan ba, wanda dai karshe dai daga nan ne sai suka kaba daula wacce ake ce mata daulatul muwahhidin, daula masu kadaitawa ta kifar da murabidun, ta mamaye Afirka, ta mamaye Andalus, wanda sun dauki lokaci mai tsawo. Ina ji ba kowa ne yake fadda su ba sai da aka zo daula ta ina ji Usmaniya, wanda wannan shine abin da ya faru gaba da wannan bawan Allah. Akwai darussa cewa da'awa ana binta ne da hikima, sannan in an ga miyagun aqidu da wuri ake dakire su ba a san inda suke zuwa ba, wanda wannan kadan kenan daga cikin taskar tarihi. Mun koma bangaren tafsiri har yau muna ayoyin nan aya ta 50 zuwa ta 55 a cikin suratul Nisa'i, inda Allah subhanahu wa ta'ala yake mana bayani akan halayen Yahudawa, wanda mun ji ayoyin dama gaba ɗaya ce ta rage mana, ba mu magana ba akan wannan aya ko waɗannan ayoyi masu albarka. Shine Allah ya yi bayani wata mummunar sifa daga cikin sufofin Yahudawa. Allah madaukakin sarki yake cewa am ya hasuduna nasa ala ma atahumullahu min fadli, shin ko su ne wa mutane hasada ne a bisa abinda Allah ya ba su na daga falalarsa. Yanda mun ji Yahudawa suna yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mumini hasada, menene hasada? Hasada dabi'a ce mummuna, kuma duk mutumin da yake hasada babu wanda yake mai hasada bakin ciki, kullun wanda yake wani hasada a cikin bakin ciki yake, a cikin bacin rai yake, saboda yana yaƙi ne da Allah. Shi yasa wani mai hikima yake cewa me isbir ala kaidil hasudi fa inna sabaraka qatiluhu fannaru ta'kulu nafsaha in lam tajid ma ta'kuluhu, sai yake cewa kai hakuri a bisa kaidin mai hasada. In kai wa muhasadi shiru duk abin da yake baka kula shi ba, to wani yafi kona masa rai, shine qatiluhu fa inna sabaraka qatiluhu, hakurinka kashe shi zai, sai ce domin wuta tana cin kanta da kanta in ta rasa abin da za ta ci. Wannan shine mahasari. Shi yasa ana lissafa hasara daga cikin mafi hadarin cututtuka na zuciya, wanda suke kawo barazana ga ƙaunar juna da zaman lafiyar al'umma. Shi yasa lalle haƙiƙa in aka ce ma hasara, menene hasara? Shine tamanni zawalin ni'imati anil ghairi, shine fatan wata ni'ima da wani ya shiga takau, shi ma hasadi haka yake so. Lokacin da yaga wani wanda yake masa hasada yayi kuɗi, da ba shi da kuɗi, to mahasari sai ce ina ma ya talauci. Lokacin da taga wata ta samu miji irin mijin da ake so a aura, ita ko bata samu ba, sai ta mata hasada ta ce ina ma auren nan ta bari. Lokacin da wani yaga wani ya samu ta ni'ima, sai ce ina ma wani ya rasa. Wannan fa shine ta'arifi na hasada. Shi yasa ake cewa mahasadi adu ni'matillahi ala ibadi, shine takensa. Mahasadi shine maƙiyin ni'imar Allah a bisa bayinsa, domin duk wanda ka gani Allah yayi masa wani ba Allah ne bashi washe bawa. Shi yasa ake cewa ai babu mai jin takaici da bacin rai da bakin ciki kamar mahasadi, saboda yana rigima da Allah ne. Malamai suka ce hasada da ka sani, hasada martaba uku ce, matsayi uku ce. Na farko shine akwai level din da ita hasadar kawai karahiyatu husulin ni'ima lil ghairi, ba ta so wani kawai samu ni'ima, kawai ta fi so kullum wani ya zama cewa a cikin wahala yake, kawai wani haka yake ma fata, kuna tare da shi baya so ka daga, kuna tare da shi ya fi so kullum ku zama irin ku daya, ko Allah ya ma wata ni'ima wata falala sai yayi nufin ya so cewa wannan ka rasa wannan falala, to wannan ita ce hasada. Shine kin kada wani ya samu ta nima. Sai mataki na biyu, level 2, shine mutum ya fatar gushe wani ni'imar ga wannan, wanda wannan yafi tsanani, wancan baya so ya samu ni'ima, yafi so a zama daya, wannan kuma lokacin da mutum ya samu ni'imar to ya fi so ta bare kowa ya rasa to kaga wannan tafi waccan ta farko sai level 3 ita ce tafi su tsanani shine an yi amala ala izalatiha shi zai yi aiki ma fulani zai ba wai iya zuciyar ce kawai take kin mutumin ba a'a zai yi duk yanda zai je ya kai kara can wajen zai je ya kai munafunci can wajen zai je ya kullu-kullun sharri ya kullo masa sharri domin ya rasa wannan ni'imar wannan duk hasala take kawo wannan ya yi masa wani fulanin ko ya hada da wasu miyagu a je a kai masa farmaki ko ya je kawai ya yi masa sharri domin inda yake samu wannan ni'imar a je a hana shi ko inda yake samun kwangila a hana shi ko inda aka ba shi a fonti mai a ce an soke to duk mahasadi yana irin waɗannan abubuwan fayukhaddidu wa yudabbiru sai kaga yana yin fulanin yana kullakulle li zawalin ni'ima an afihi domin dan uwan sa ya rasa ni'ima wannan babban laifi ne to kaji matakanta na daya mutum yaga kawai baya so shi in bai samu ba kowa ma kare samu na biyu in an samu yayi fatan gushewata na uku kuma yayi fulanin ya sa hannunsa da duk abin da zai iya yi domin wannan abubuwa ya rasa wanda wannan duk bai kamata mutum musulmi yayi wannan ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Ibn Majah wanda Anas bin Malik ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace na hane ku da hasada hasada tana cinye kyawawan aiki kamar yanda wuta take cinye itace in dai kai mahasadi ne kana hasada to duk kyawawan aikin ka kiyamun lailin ka sallah a cikin jami'i sadaka da kake da dukkan wasu abubuwa na alkhairi da karatun alqur'ani da bin iyaye da ciyarwa kaga kyawawan ayyuka ne wannan to hasada sai ta cinye masu shi sa hasada bala'i malaman psychology da malaman addinin musulmi suka ce kowa zuciyarsa tana da hasada sai dai wani sai ya yake ta wani sai ya ce ke baki saba ƙarya ne wallahi Allah ne ba shi sai ya doke ta kada ta ki wannan amma zuciyar dan adam dama innan nafsa la'amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi zuciya da ka sani a cakuɗe take da mummunan abu wani daga ciki akwai hasala sai wanda Allah ya ji kansa shi da ka ji wani ya samu zata yi ma nan kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim kada ka sa zuciyarka ta ki wannan abu da yawa kuma hasalan ta shiga abubuwa da yawa mala yau ta shiga mu'amalolinmu ta shiga dukkanin kasuwanninmu ta shiga dukkanin ofisoshinmu ta shiga dukkanin 'yan siyasarmu ta shiga dukkanin malamanmu ta shiga dukkanin sarakanmu har ma malamai suke cewa wai ta ma fi tambari a tsakanin malamai suka ce shedan ne buga ganga guda uku ya buga ganga girman kai gigagagagag sai masu mulki suka ce mu ga mu nan tamu ce wannan kidanmu ne wannan shine sai masu girman kai sai suka karbe girman kai a wajen shedan kisa din mai mulki zaka same shi yawanci yana da jin isa da girman kai da takama da yazo ya kada gagagagag na jahilci ku zama jahilai ku zama a cuce ku a kware ku ku yi a ba ku taliya ku yi zabe wata shekarar ma a cuce ku a kara muku litan man fetur a cire muku tallafi a ki ba ku security to wata shekarar kuma sai ku zo ce wannan zai za ku kara zaba to kaga akwai jahilci a lahorin to dai buga wannan gangan talakawa ne sai talakawa suka ce yo mun karbi gangan jahilci shi sa majoritin talakawa mutane jahilai ne jahilai a addini jahilai a rayuwa jahilai a zamantakewa in ban da jahilci wane ne zai wannan abu daga nan sai gagagam sai buga gangan hasada da kyashi da bakin ciki da yankan baya da in wani ya zama wani a dinga yankan bayansa sai ce wannan gagagam wannan malamai ne ta malamai ce al'ulama'u malamai shek-shek da ustaz-ustaz sun fi kowa hasada lokacin da wani malami ya ga wani malami yana haskawa wani malami yana shanawa to sai masa hasada da kutungwila ai za ka cewa ko masallaci ka zo akwai dabi tsakanin liman da na'ibi kullun shi na'ibi baya son liman wani liman kuma kullun yana take na'ibi yana murje na'ibi ba za a ji na'ibi ya taso ba duk irin waɗannan abubuwa ne hasala ta shiga cikin malamai da wani malami ya taso sai ga ƴan uwan malamai suna masa yankan baya ƴan jinsun su ma kada ka cewa ba a ƴan dariƙa iri ɗaya sai wannan dan wannan dariƙar ne da wannan dariƙar suna rigima da wancan ɗazai ɗan gidansu kuma ya samu wani ɗaukaka ko wani abu to kuma sai a fara hasara sai a fara yankan bayan waye da sauransu an yi tajriba an ga cewa malamai sun fi kowa hasara wannan haka yake to hasada babban bala'i ne shi yasa Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala yana cewa alhasadu samaratun min samaratil hikidi yace hasada tana ɗaya daga cikin samarat shine ka iya cewa abinda ake samu na daga amfani ko ƴaƴan itatuwar abu amma kin samara amfanin abu in kai abu me ake benefitin sai ka ce to ita hasada daga cikin kiyayya take wani bangare ne wani sashi ne wani reshe ne daga cikin reshen kiyayya ita hasada haka take kiyayya daban hasada daban akwai kiyayya ita wannan ba a san shi sa wani mawaƙi yake cewa kullul adawati turja mawaddatuha illa adawata man adaka alhasadin yace duk wata kiyayya da ka sani tana iya komawa kaga ana son juna duk wani kiyayya da ake tsakanin wani a zagi wani ko ai kaza sai kuma an zo an hade ai Kano ta ishe mu misali abin da ya faru tsakanin mai girma gwamnatin Kano da kuma NAPC tsohon gwamnatin Kano su Ganduje da ai kamar za a kashe juna ana ta fada ana ta kaza da wasu kuma yanzu sun hade a cikin mai APC misali na buga ma wannan to dukkan wata kiyayya ana za a iya zama a zo a zauna da shi kullun mawaddat dan za ka dai abin da aka duk kaga an yi wasu maganganu an yi rikici an yi kaza wani sune kaza wani dan an to yanzu kuma tare ake ka so bukata ta hala to amma me sai ce illa adawata man adaka an hasadin sai dai a kiyayyar wanda shi dan hasada yake kinka duk mutumin da kiyayyar ka da yake ma hasara shi wallahi ba zai taba san ka ba har abara sai dai in ka rasa wannan abin da yake ma hasara in dai yana kinka yana ma ki saboda hasada saboda wani abu da Allah ya baka wallahi ba zai so ka ba ma hasadi sai dai in ya ji dadi ya ga ka rasa wannan abin to shikenan yayi haka yake so shi sa hasada ba karamin cuta bane shi sa Imamul Ghazali yake cewa ita hasada reshe ce daga cikin reshen kiyayya sai ce wa huwa i'tiradun ala qismatillah yace shi fito na fito ne da abinda Allah ya raba ya bawa mutane sai dai akwai abinda ake cewa da shi gibda shi ba hasara bane akwai hasada akwai gibda menene gibda shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada a cikin hadisin Bukhari da Muslim yace la hasada illa fi itnaini ba a yin hasada sai a abubuwa guda biyu sai yace mutumin da Allah ya bashi littafin Allah yake qiyamul layl shi yake karanta shi sai ka ce a dan me wani zai zama a rama ni ma wallahi ba zan zama ni ma kamar shi ko kuma wani Allah ya bashi dukiya yana tanfasa dukiyarsa fi sabilillah baya ji baya rowa sai ka ce a ai shi bai kamata sai shi kadai shi ma ya dinga haka ba ni ma Allah ya bani kudi ba zan samu kudi dan na dinga abin da nake na rai wannan ba hasala bace shi ake ce da shi gibda a wurare guda biyu ne amma aka shiga wani abu kuma to sai a koma daga cikin babin hasada shi yasa lalle haƙiƙa hasada zaka ji Qur'ani yana bayanin ta a wurare da yawa kamar wannan aya yanda Yahudawa suke manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hasada wani wani ce hasadan min indi anfusihim wani lokacin haka suke hasada wanda shi yasa sai Allah ya bamu makari sai ce in kana so ka nemi tsari daga sharri ma sai ka dinga wa min sharri hasidan idza hasad in ka rike kulaqozai falake da nasu in Allah da duk wani muhasadinka sai dai ya mutu da bakin cikinka saboda hasadar tana da matsala wani wallahi in ya kalle ka saboda hasada in ka to in baka azkar wallahi sai ka fadi in yi ma kallon hasada saboda mugun kallo ne da zuciyar tana cike da hasada in baka azkar sai ka fadi ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan al'ainu haqqun shi ido gaskiya ne tudkhilu aljamal alqidra wa tudkhilu arrajul alqabara yace ido yana shigar da raƙumi tukunya da wani ya kalli raƙumin in ya tanka raƙumin sai ya fadi sai ga yana rashin lafiya sai dai a yanka sannan wani mutumin kuma akai sai dai kaga mutum ya fadi ko yana rashin lafiya wani abu wallahi ma hazari ne yake sa ka gaba sai ka ji kana zazzabi da kasala da rashin jin dadi to baka azkar to yasa ake so ka dinga yawan karanta falak da nas magani ne na ainihin hasala kuma ka tuna hasala shine farkon laifin da mutun ya fara yi a doran kasa farkon laifi kai tun ana sama ma kafin a zo duniya iblis hasada ya fara wa annabi adam hasalat yace kalakatahu ko kalakatani min narin wa kalakatahu min dinin ni da wuta ka halice ni shi kuma da tabo ka halice shi dan me zan masa jira hasada ce wannan sannan ayyan annabi adam guda biyu da ɗayan ya kashe ɗaya shi ma hasada yawa ɗayan ɗayan Allah ya karbi sadakar sa shi kuma mai karba ba fadan wa atlahu nafsuhu qatala akihi sai ransa ya raya masa ya kashe dan uwansa to wannan shine shi sa lalle haƙiƙa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsorsar da mu yace dabba ilaikum da'u wata cuta ta kwararo da'ul umami qablakum yace cuta ce ta al'ummatan da suke kafin ku ai mun ji yanzu yahuda ne duk masu hasara yace manzon wannan cuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta kwararo muku sai ce al-hasad wal baghadha shine hasada da kiyayya juna yau da malamanmu za su dage wajen wa'azi a yaƙi waɗannan abubuwa da an zauna lafiya a yaƙi wannan akan yanda ake wa juna raddi akan mumburai da majalisai a dinga cin mutuncin juna ana kafirta juna da wannan malamai suka karkatar da a gyara zakatan al'ummarmu yau su daina hasada su daina ƙin juna su daina yankan baya su daina taɗiya su daina gulma su daina duk wasu abubuwa da niƙiyayya ne to da society din namu yayi daɗi sosai muna buƙatar wannan gaskiya sosai domin wannan yakan kawo rashin zaman lafiya da jin haushin juna shi kuma wannan ya kawo rashin haɗin kai yakan kawo koma bayan al'umma shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana yace kada ku ƙi junanku kada ku yi wa junanku hasada kada ku juya wa junanku baya wani da wani ba a magana wani da wani ana faɗa kamar ga muciji to wannan ba ƙaramin bala'i ba ne wanda wannan yana daga cikin tasiri na hasada shi yasa wancan magana na nema cewa kullul adawati turjama waddata haɗina duk ƙiyayya ana tunanin za a iya zuwa a yi soye juna sai dai adawar wanda ya ƙika bisa hasada ai ana buga wani almara ana cewa wani mutum suna ƙiyayya da wani wai ake tambaya a cikin su waye fi ƙin juna irin wasan kwalwa nan ne yake fara shi dai saboda gabar baya so su hada fuska da abinda abokin da suke gaba to wai sai hanya ta hada su wajen wata gada ta wani kogi suka to wannan ya tawo ta san wannan ya tawo ta san wai saboda ƙiyayya shi ɗayan baya son sadu sai yace je sai hada fuska da shi gware ya fada kogi ya mutu sai fada kogi shi kuma da ɗayan yaga haka sai ya bi shi sai je sai ceto shi bayan ya ceto shi ya dawo da shi gefe sai yake cewa kai amma nayi kuskure ban taba tsammani kai masoyi na bane sai yau Allah saka ma da kai yace kai dakata ai kiyayya yanzu muka fara yanzu ma bakin ciki nake ma kada kai mutuwa shahada domin duk wanda ya mutu kogi yayi mutuwa shahada kaje inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace shi yasa na tsamo ka dan kada ka zama shahidi kaga wannan babba kiyayya ce to wannan karin magana dai ake lissafa shi amma dai yana nuna irin tsananin kiyayya da abin da yake haifar da gaba tsakanin mutane abin da yake haifarwa shi yasa lalle hakika in kana so ka kwanta kai bacci kai da abin da Allah ya ba dan waka Allah ce na hanu qasamna bainahum ma'ishatahum mu ne muka kasabta musu rayuwarsu wanda abin da yake jawo mahasadi shi zaka same shi mazari yana da yawan fama da ciwon zuciya yawanci masu fama da heart attack da yawa akan samu akwai mahasada a ciki wani kawai yana fakin ciki ne Allah ya daukaka wani to sai ta sa abin sa damu kuma sai ya ja kansa musiba sannan ba haka dinga samun yana ainihin jin dadi ba shi yasa babban malami Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yace al-hasidu mu'azzab fi dunya qabla al-akhirah yace mai hasada abun azabtarwa ne yana cin bakar wahala da azaba a duniya kafin ma je lahira saboda kullun baya farin ciki saboda kullun wancan ci gaba yake ai shi sa mai karin magana yace hasada ga mai rabo taki in akai baka rabo kamar bishiya ce ake danna mata taki kuma game din yafi dadi akwai masara in dai baka rama sai na fara ka zama zero amma al'amuran nan kankana tafiya da sun fi gyara ma zama suna taimaka ma ai da yawa za su je su faɗi wani kuskuren da kai to kai kuma sai ka gyara a wani lokacin ma su dai advantage ne da shi eh amma sai dai ba a sake ba a baki ka kwanta kawai kai ta bacci malam baka kula uzai baka hasbiyallahu baka neman tsari sai a kada kai malam kana zo ne Allah ka raba mu da sharrin makiya da ainihin mahasada wanda wannan shine darasin da wannan ayoyi suka ainihin kunsa sai aya ta gaba ayoyin da zamu ga yau sai yau mai ni kadai ne aron ma har yanzu dai bai dawo ba shi kuma Muhammad Lawan da yake ja mana da yake yau kuma daga makaranta na tau ba mu samu mun tawo da shi ba to da haka dai zan ja ayoyin da kai nan dana sai dai ku hakuri da muryar in yaso kuma sai mun fassara kaga yau na zama cinyedu kenan yawa إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَا جُلُودًا غَيْرَهَا بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا الله سبحانه وتعالى أولا آيوي ما سأل بركة إن بام لابار أبن ديتان دو كافري فاجري ندق نركو دأذاب ميسنني wanda wannan aya Allah madaukakin sarki yana bayanin irin nau'in da zai wa kafirai azaba ranar alkiyama Allah ce innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran ai waɗannan suka kafirce da ayoyinmu suka kafirce da mu'ujizozin da muka bawa annabawa suka kafirce da dukkanin sakonni da muka turo annabawa da su saufa nuslihim naran Allah yace da sannu za mu shigar da su wutar jahannama wuta mai babbakewa mai konewa wacce take tafasa fuskoki da fatu Allah yace kullama nadijat juluduhum duk sanda fatin jikinsu suka kokkone saboda tsabar babbakar da wuta ta yi musu to za ta kokkone jikin fatar ɗan wuta Allah sai ya ce baddalnahum juludan ghayraha za mu canja musu wata fatar me hikimar canja fatar Allah sai ya ce liyazuqul azaba domin su dandana azaba wanda wannan aya tana nuna tsananin irin azabar da za a yi wa ƴan wuta wanda hadisi ya tabbatar cewa ƴan wuta harshen su ya kai dutsen Uhud mana wai ba yanda mutum yake sifarsa ta mutum dan karami akan haka za a sa shi wuta ba a sai an ƙara wa halittar sa girma yanda wutar za ta babbaka yaji zafin azabar a'azanallahu minan nar kisa aka rawaito babban tabi'i Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala yace tunzijuhumun naru fil yawm, yace wuta za ta kokkone su a yini daya 70 alfa marratan, so 70,000 za ta kone, a ƙara canjawa fatar ta kone. Kullama akalathum qila lahum, duk lokacin da wutar ta cinye fatin jikin sai a ce da su udu ku dawo, fa'adu kama kanu, sai su dawo sabuwar halitta. Wa qala Rabi', wanda shi ɗaya daga cikin manyan malamai al-imamu Rabi', yace jildu ahadihim, fatar ɗaya daga cikin su 40 zira'an, zira'i 40 ne fatar tijinta ko fadinta. Wa batnuhu, yace cikin sa kuma law wudi'a fihi jabalan, da za a dora masa dutse la wasa'ahu, da yayi shi shine maganar yake ma ɗan wuta ana ƙara musu girman halitta ne. Idan wutar ta cinye fatin jikinsu sai a canja musu wasu fatin, wanda wani hadisi ya tabbatu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa cewa fatar da take tsakanin kunnen ɗayansu zuwa kafadarsa tafiyar shekara 700 ne, haka nan kaurin fatarsa zira'i 70 ne, kuma dadar sun sa kwacce magana ne dai kwatankwacin dutsen Uhud ne. Da Allah ya gama wannan sai ce inna Allaha kana azizan hakiman, lalle haƙiƙa Allah ya kasance maboyayi gwani a cikin al'amuransa. Wannan aya aya ce da take tsoratar da mu akan wannan azaba ta wutar jahannama. Shi sa kullun kayi kokari kayi abin da zai nisanta ka da wutar jahannama. Wallahi za a yi hisabi aljanna da wutar gaskiya ce, to ka guji tun daga duniya menene zai kai ka zuwa wutar jahannama. Daga nan sai Allah ya ce wallazina amanu, bayan da ya faɗa azabar ƴan wuta, anan sai ya faɗi makomar mutanen kirki, yace wallazina amanu wa amilu salihati, wa'annan da suka yi imani suka aikata aiki nagari, sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, da sannu za mu shigar da su aljannatai wanda koramu suke gudana a cikin su, khalidina fiha abadan, masu dawwama ne a ciki, lahum fiha azwajun mutahhara, suna da mataye tsarkaka a cikin aljanna, su ne hurul aini, wanda suka tsarkaku daga dukkanin kazanta, ba sa haila, ba sa gayadi, ba sa bawali, ba sa zubar da majina, duk wani kazanta, wanda shine abin da Imamu Mujahid ya faɗa, yace mutahharatun min albawli wal haidi wan nakham wal bazaq wal mani wal walad, shine sun tsarkaka daga bawali da jinin haila da kaki ko majina da kuma abin da ya shafi yawo ko abin da ya shafi mani ko kuma haihuwa, ma ba sa haihuwa gaba ɗaya, ba sa ma haihuwa gaba ɗaya, shine tsarkaka kenan. Allah ce wa nudkhiluhum zillan zalilan, kuma za mu shigar da su inuwa wacce take ba rana ba ta zuwa ta shafe wannan imar, babu ainihin zafi a cikin inuwar, sannan kuma babu sanyi. Wanda Imamu Hassan al-Basri yake cewa wusifa bi annahu zalil, an siffanta cewa inuwar zalil ne, mai inuwa, li'annahu la yadkhuluhu ma yadkhulu zilla dunya, abin da yake shiga inuwar duniya baya shiga cikinsa, min al-harri was-samu, na daga zafi ko hucin zafi, in ka shiga wannan baya shiga cikin wannan inuwar. Shi yasa ya zo a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna fil jannati la shajarat, a cikin aljanna akwai wata bishiya, bishiya ce kawai kwaya daya, yasirur rakibu fi zilliha, mutumin da yake tafiya akan abun hawa, kaga ba kafa yake da ba, kaga alamar sauri yake, zai tafi a inuwar wannan bishiyar kwaya daya, mi'ata amin, zai tafi shekara 100 yana tafiya, amma me la ya kadau ha, ba zai yanke ta. To kaga wannan ni'ima ce daga cikin ni'imomin aljanna. Yan uwa, wannan aya tana ɗaya daga cikin manyan ayoyi masu mu'jizozi, aya ta farko wanda ita kadai kawai yau ta isa ta nuna ma cewa addinin musulunci addini ne na gaskiya, ta isa ta nuna ma cewa qur'ani ne na gaskiya. Wannan aya sai da ta farauto wani likita gogagge likitan fata wanda ya zama cikakken likita ya kai mukamin ƙurewa a likitanci a sashin likitanci na fata. Professor Tagata Tagison ɗan ƙasar Thailand. Wannan aya ta yi wa wannan likita tasiri. Babban malami Sheikh Abdul Majid Zandani rahimahullahu ta'ala, Allah ya ji kansa, ina ji bai fi shekara ɗaya da rasuwa ba, na ji takaici ko na ji jimamin mutuwar wannan malama. Malami ne da yake burge ni, kuma malami na ne an bukudin daga nesa, ba wai ya koya min ba, amma rubutu na thesis ina na PhD a kansa ne, da yanda yake fitar da mu ujuzozin Alkur'ani na kimiyya da basa, scientific miracles. Malamin addini na, amma yin ma magana physics da science, experimental sciences, sai kai tsammani fil ɗinsa ne, ɗan ƙasar Yemen. Allah ya ji kansa, Allah ya masa rama. Ya taka rawa, an sami karambata, an sami haɗuwa, an yi wani taron ƙara juna sani a Saudiya, abubuwa na ban mamaki sun bayyana. To wai me ya faru? Shin wancan professor me ya faru a gare shi? Me ya faru game da Alƙur'ani? Wai shin ma wannan aya ta jawo ya musulunta? Kai bayansa ma mutane nawa ta jawo suka musulunta? In Allah ya da zare da warwara ma hadda ku a tafsirin gobe, sai mu ji me ya faru da irin abubuwa na mu'ujizozi, da kuma yau da muke buƙatar irin wannan mu'ujiza ta Alƙur'ani a dinga yaɗa ta. Abinda muka yi daidai, Allah ba mu ladan. Abinda muka yi kuskure, Allah ya fi mana. Iyayenmu da malamanmu, Allah ya saka musu alkhairi. Da mu da ku, Allah ya amfanar da mu gaba ɗaya. Allah Ubangiji ya datar da mu, ya samu a cikin wanda yake ƴantawa a cikin wannan wata mai albarka. Allah ka zaɓa mana shugabanni na gari. Allah ka taimaki musulunci da musulmi a duk inda suke. Wannan yaƙi da ake da Yahudawa da Amerikawa maƙiya musulunci, Allah ka karya su. Allah ka ba musulunci sa'a. Allah Ubangiji ka taimaki musulunci da musulmi. Allah mun kawo ƙoƙon baran mu da kai muke neman taimako. Allah ka taimaki addininka. Allah kai alƙawari na taimakon addininka. Allah ka taimaki musulmi a Najeriya. Allah kai mana maganin maƙiya musulunci a Najeriya da ko'ina a cikin duniya. Rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.